Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 27 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Jami'an kiwon lafiya kasar Australia sun ce cikin kwanaki 28 suka gabata ba samu ko mutum daya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria, wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a kasar. Sai kuma shugaban kasar Brazil, Jair Bolsonaro, ya faɗa jiya Alhamis cewa ba zai yarda a yi masa allurar rigakafin cutar ta coronavirus ba. Haka kuma a wani mataki na kaucewa harin da ake shirin kaiwa, mutane suna ta tserewa daga Mekele, babban birnin yankin Tigray da ke Ethiopia, bayan umarnin da Prime Minister Abi Ahmed ya bayar na aiwatar da matakin soja na ƙarshe.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su kan shirin sake buɗe kan iyakokin kasar da gwamnati ta ce za ta yi.
Amma kana ji ba mu shirin shigowa da shi. Mu yi ba gwamnati kuma mu muna ganin cewa a juri a ci gaba da wannan. Kada a kuskura abuɗi. Ana neman kawai kofa ne mun zai mu tattauna cikin kasar inda.
Haka kuma wasu 'yan kasuwa sun bayyana jin daɗin su game da wannan labarin shirin sake buɗe iyakokin Najeriya.
Mun farin ciki sosai na buɗe boda gaskiya, saboda idan aka buɗe boda nan matasanmu za su ƙara samun ayyukan yi, sannan kuma 'yan kasuwanmu za su ƙara samun ciniki.
Sannan kuma za ku ji cewa masu sharhi kan sha'anin tsaro da yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya sun yaba da shawarar kwamitin bincike na Ayo Salami da ya ba shugaba Buhari na cire 'yan sanda daga shugabancin hukumar EFCC. Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a, jami'an kiwon lafiya kasar Australia sun ce cikin kwanaki 28 da suka gabata ba a samu ko mutum daya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria, wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a kasar. Jihar har ila yau ba ta da wani mutum da aka san yana dauke da cutar tun bayan da aka sallame mara lafiya na ƙarshe a ranar Litinin. Duk da yake Victoria ta cimma wannan matsayin na kwanaki 28 wanda masana kiwon lafiya suka yadda, wanda ke nuna an shawo kan cutar a tsakanin al'umma. Har yanzu ana samun bullar cutar a wasu sassan kasar. A halin yanzu kuma Britania ta nemi masu kimanta magunguna a ranar Juma'a da tattance allurar rigakafin cutar COVID-19 da Jami'ar Oxford da kamfanin AstraZeneca don a samar da shi na dan wani lokaci kafin a fara raba shi baki daya nan da zuwa ƙarshen shekara, inda ake sa ran kamfanin zai samar da allurar rigakafin har miliyan 4. Shugaban kasar Brazil, Jair Bolsonaro, ya faɗa jiya Alhamis cewa ba zai yarda a yi masa allurar rigakafin cutar ta COVID-19 ba. Wannan shine ikirari na baya-bayan nan da shugaban kasar ya yi, wanda ke nuna shakkunsa game da allurar rigakafin. Ina gaya muku ba zan karɓa ba, haƙƙina ne, Bolsonaro ya faɗa a wani jawabi da ya mamaye shafukan sada zumunta. Brazil na da fiye da mutum miliyan 6 masu COVID-19. Kuma ita ce ta biyu bayan Amurka da Indiya, tare da mace-mace fiye da 170,000. Amurka ce kaɗai ta sha gabanta a yawan waɗanda suka mutu, a cewar cibiyar da ke bin diddigin annobar da ke Jami'ar John Hopkins. Kamar yadda yake yin sako-sako da batun annobar, haka zalika yake nuna shakku kan amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Baya ga haka, a ranar Alhamis ya ce bai tsammanin majalisar dokokin kasar za ta sa a zama wajibi in kasar su yi allurar rigakafin cutar COVID-19 ba. A wani mataki na kaucewa harin da ake shirin kaiwa, mutane suna ta tserewa daga Mekele, babban birnin yankin Tigray da ke Ethiopia, bayan umarnin da Prime Minister Abi Ahmed ya bayar na aiwatar da matakin soji na ƙarshe a kan dakarun yankin na Tigray. Gwamnatin ta gargaɗi mazauna birnin da yawansu ya kai rabin miliyan cewa babu rangwame idan ba za su maza-maza san nesa ta kansu daga shugabannin Tigray ba. Abi ya gargadi mazauna Makili ranar Alhamis da cewa su kwance danbara su kuma kasance a cikin gidajensu yayin da aka umarci rukunin sojoji su kutsa kai, amma gwamnatinsa ta ce za ta kare fararen hula. A halin yanzu abinci da sauran abubuwa suna cikin karancin wadata a cikin yankin Tigray da ke da mutum miliyan 6. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a hanzarta a kai kayan agaji ba tare da nuna bambanci ba. An kashe ɗaruruwan mutane yayin da sama da 40,000 suka tsere zuwa Sudan da ke makwabta da yankin, inda suke ba da labarin mummunan tashin hankali da suka fuskanta. Rikicin ya tayar da hankalin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda suka buƙaci abi da ya nemi hanyar diplomasiya da magance matsalar, lura da irin wahalallun da fararen hula ke ciki, waɗanda sun riga sun sha wahala sanadiyar rauni na tattalin arzikinsu da kuma annobar coronavirus.
An jima kaɗan Hajiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Bayyana shirin gwamnatin Najeriya na buɗe kan iyakar ƙasar ta Tsandauri don dawo da hada-hadar kasuwanci na samun mabambanta ra'ayi tsakanin masu cewa hakan daidai ne da masu cewa a'a a ci gaba da barin iyakar a rufe. Gwamnatin Buhari fiye da shekara ɗaya da ta wuce ta rufe kan iyakar da ta kafa hujjar cewa ta yi hakan ne don hana shigo da shinkafa makamai ga 'yan ta'adda da kuma daƙile smoga. Wakilin Munasara da Mail Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Ministan kudin Najeriya Zainab Shansuna ta ce kwamitin da take jagoranta na batun bude kan iyakar zai mika rahotonsa ga shugaban Muhammadu Buhari don daukar matakin da ya dace. Duk da Shamsuna bata faɗi takamaimayar ranar bude iyakar ba, ta ce tuni ta sanya hannu kan rahoton inda sauran 'yan kwamitin ma za su bi sahu. Masana tattalin arziki irin su Yushau Aliyu da ke Abuja na da ra'ayin tun da dadewa cewa rufe kan iyakar zai ƙara kuncin tattalin arziki ne musamman ma ga yankin arewacin Najeriya.
An noma tumatir sai da ya koma naira 300 kwando, to ya zaka ce ba a noma daga waje ake shigo da su wanda ya shafi hawan farashi, kaga wannan hawan farashi kenan. Sai na biyu, bodar da ake taimakawa, ake taimakon talakawa wanda suka fi kowa talauci, kowa ya san inda aka fi talauci shine arewacin Najeriya, kuma a arewacin Najeriya anan aka fi yawan mutane, kuma da yawan mutanen nan abinda ke taimaka musu dan abinda suke samu na kasuwanci wanda suka tsallaka bodar nan su dan siyo dan magi tumatir ko yaji samu dan kudin shiga wanda yake taimaka musu. To kullun sai ka samar da yanayi sannan zaka hana kasashen duniya duk an yadda a tattalin arzikin duniya a yi kasuwanci kasa da kasa, to waɗannan yarjejeniyoyi ne da aka shiga a jahilci aka shige su.
Ga babban manomi Sanata Abdullahi Adamu, bude kan iyakar zai kawo koma baya ne ga nasarar da aka samu ta noma abinci a cikin gida.
Yuli muka zauna muka ji babu da ke faruwa, manomin kasar nan zai noma yana dab da girbi ko ya gina shi aka kawo kayan abin da yake noma ne yake noma aka kawo daga saman ne a kai farashin nan da ƙarfin tsiya duk abin kana ake noma shi kana shigowa da shi. Mu ya ba gonti ko mu muna ganin cewa a juri a ci gaba da wannan, kada a kuskura a bude. Ana neman kawai kofa neman zai ma ta dala cikin kasan illa ba su shigo da kayan ne daga sun waje zuwa nan su kare darajar namu kayan nan su na su kukan su na zai a cikin hotel da ya odan kaya ya bude letter credit ai wa shikaniya a shigo da kaya kai manomi tun daga bazara fadin ruwa yana wahala har watan October watan November duka zai ji amfani abin a kawo da kare darajar nashi.
Ko da lokacin da aka rufe kan iyakar tun farko an bar hanyoyin shigowa da kaya ta teku da shugaban hukumar Kanar Ahmed Ali yace dan ta nan ne ake da na'urorin gwajin ingancin kaya.
Mutane suka dauka cewa a gwamnati sun yi ne don a guntata wa mutane, ba haka bane, amma kuma mu yi la'akari ai muna noma shinkafa a kasar kuma muna noma shi da yawa. Yanzu gwamnatoci da yawa gwamnoni wajen 31 sun yi hobbasa game da na noman shinkafa a kasar nan. To in manoman mu suka noma shinkafan nan muka kuma saki boda muna da saku shigowa da shinkafa, me zai zama makoman wayannan manoma? Na daya su rasa aiki, na biyu shinkafan da suka noma zai lalace, na uku muna nan muna cin gubatacin shinkafa a mu a dole muna cin shinkafa don shinkafa mafi yawa wanda yake cigowa ta kasar gubatacce ne, don saboda ba a tantancewa tabbatar cewa lafiyayye ne kafin ya shigo, mafi yawancin shi kuma ana shigo da shi ta fasa kwabri ne.
Batun rufe kan iyakar ya sanya masu shari'i daga arewa in ka ɗebe manoma nuna hamayya da lamarin da cewa ya kawo takurawa da maida yankin koma baya ne, yayin da yankin kudu da ke da bakin teku ke ci gaba da more odar kaya. Nasira da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Nasira da Mail Hikaya. To har yanzu dai batun bude iyakokin Najeriya ne inda ra'ayoyin 'yan kasar suke yin karo da juna dangane da shirin gwamnatin tarayyar na sake bude iyakokin kasar na kasa waɗanda ke gargama fiye da shekara ɗaya. Wakil Muhammad Nasir ya zanta da manoma, 'yan kasuwa da kuma mazauna yankunan iyakar Najeriya da Nijar take jihar Sokoto akan wannan batun.
Duk da yake ministan lamuran kudade ta Najeriya Zainab Shansuna Ahmad wadda ta furta magana sake bude iyakokin Najeriya bata faɗi takamaiman lokacin da kwamitin bayar da shawara akan bude iyakokin zai gabatar da rahoton sa ba, sai ta ce nan ba da jimawa ba. Tuni da wannan batun ya kawo mabambantan ra'ayoyi tsakanin 'yan Najeriya. Wasu manoma na da ra'ayin kar a bude iyakokin yayin da wasu ke ganin a bude amma fa tare da dokar wasu matakai. Shugaban kungiyar manoman alkama a jihar Kebbi kuma sarkin noman jihar Kebbi Abdullahi Megandu Argungu na cikin masu ra'ayin kada a bude iyakokin.
Kamu da jiya manoma wallahi bamu ji daji ba a bude boda. Iyo an ka bude ta wallahi na ta yi kwangwalo boda waccan ta wajen katsina. Mai aduwa wallahi in ka gasto so da an kai violation shinkawa da sauransu. Yanzu an tara shinkawa da ma ba ta koma zuwa. Sannan kuma shinkawa nan ta riga ta rube. Kawo ta za a yi mutanen mu yunwa ta su shi ta wani abu ya shiga. In an shigo da ita shinkawa mu wallahi tana koma. To me an wani noman yanzu fiye to naira 170 muka sayi lita sai mu bar noman dan mi za a bude bodan mu duk wayanda sun ka kawo a tana bude boda wallahi ba san manoman Najeriya.
Shi kuwa Alhaji Usman Giwa manomi ne a jihar Sokoto yana da ra'ayin cewa a bude amma a yi gyara.
Illa ita gwamnati tana son mu mutane mu fahimci cewa shinkafar nan da ake noma noma ta ne ake kuma can inda ake kawo mana ita su ma noma wasu ke mutanen mu sai ka samu tun guda mai noma ton 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 na masara na dawa na hatsi to dan mi da ba samu kuma mutanen da za su noma ton-ton din na shinkafa tunda ita dai abubuwan rebo da tasirin da suke yi ta ce ta san abin da take yi mai yiwa ta ci nasara akai ko ba ta yi nasara ba ita sani amma dai hanyoyin noma gwamnati ta tallafa ma manoma su nomi noman shinkafa ku yanda mu Najeriya za mu dogara akan ita da kanmu.
Ko bayan hana shigowa da abinci wasu na ganin ci gaba da rufe iyakokin ya shafi wasu mu'amaloli da ke wanzuwa tsakanin al'ummar Najeriya da makwabtan kasashe. Bello Isa Ambarura mazauni iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ne dake Sokoto a garin Ilela.
Ba mu abokan hulɗa ba mu na mai na Najeriya na biyu su ne 'yan Nijar. To dangantaka ta auratayya ta riga ta shigo a wannan ya aure can wanda ya aure na ina da ɗaya can ga sunan barkatai. Buɗiyar da aka yanzu zai ba jama'a walwala su shiga ba da jin tsoro ba. Amma kuma kada a yi kwance da sirdi da Allah ya ƙara ɗaukar matakan tsare. Saboda ya kasance security nan dai tsaron nan ya inganta.
Sauran harkokin kasuwanci su ma abubuwan dubawa ne ba wai abinci kaɗai ba ko kuma hulɗayar jama'a a cewar wani ɗan kasuwa.
Sunana Alhaji Siraju Danjuma Amarawa tsohon shugaban 'yan kasuwa na ƙaramin hukumar mulkin Ilela. Za mu yi farin ciki sosai na bude boda gaskiya saboda idan aka bude boda nan matasanmu za su ƙara samun ayyukan yi sannan kuma 'yan kasuwanmu za su ƙara samun ciniki saboda idan makwabtanmu 'yan Nijar ba su shigowa cikin ƙasarmu Najeriya kasuwancin mu ba zai ci gaba ba.
Yanzu dai fiye da shekara ɗaya kenan iyakokin Najeriya da wasu ƙasashe na garkame duk da kiraye-kirayen da aka yi na gwamnati a wancan lokacin da ta bude iyakokin. To yanzu kuma ta ce za ta bude iyakokin, watakila idan aka bude su jama'a za su iya fahimtar rufe iyakokin ya yi tasiri ko aka san hakan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Sagai da Muhammad Nasir da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Hadiza Tari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Masu ayyukan ceto na kokarin su dukaka wajen kubutar da masu haƙar ma'adanai aƙalla 30 a ƙasar Zimbabwe da suka makale a ƙarƙashin ƙasa bayan da wani daɗaɗɗen rami ya rufta. Ɗaya waɗanda suka makale sun ci gaba da hana idonsu bacci tun daga yammacin ranar Laraba lokacin da hatsarin ya faru a garin Bindura da ke arewacin babban birnin ƙasar na Harare. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya rawaitar cewa shugaban kungiyar masu haƙar ma'adanai ta Zimbabwe Wellington Takavarasha ya ce a ranar Alhamis an ceto mutum shida. An ce musu haƙar ma'adanai waɗanda ke bangare na ƙananan masu cinikayya suna aiki ba tare da izini ba. Sukan kauce wa sayar da zinarinsu ga 'yan kasuwar gwamnati gudun kada su rage musu karɓar kuɗaɗen ƙasar waje. Ayyukan haƙar gwal su ke samar da kashi 60 cikin 100 na kuɗaɗen ƙasar wajen da ke shiga ƙasar ta Zimbabwe. An kashe wani jami'in hukumar leƙen asiri ta CIA a Amurka a wani faɗa da aka yi a Somalia cikin 'yan kwanakin nan, kamar yadda kafofin yaɗa labaran Amurka suka rawaito a jiya Alhamis ba tare da fitar da cikakken bayani game da yadda jami'in ya mutu ba. Tsohon jami'in ya kasance memba ne na cibiyar ayyuka na musamman a hukumar ta CIA wanda wani reshe ne na musamman wanda ke aiwatar da wasu daga cikin ayyukan hukumar leken asiri ta CIA masu hadari, in ji jaridar New York Times. Jami'in ya mutu ne sakamakon raunin da ya samu yayin da yake wani aiki a makon da ya gabata, a cewar CNN. Hukumar ta CIA dai bata ce ufan ba game da mutuwar jami'in.
Tare da Hadiza Tiyar da karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake warware rahotanninmu, inda alamu ke nuni da cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara neman sabon shugaban da zai jagoranci hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar, bayan da ya karɓi rahoton bincike da kwamitin mai shari'a Ayo Salami ya gabatar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruku Musa.
Wanda mai shari'a Ayo Salami ya mika wa shugaba Muhammadu Buhari rahoton kwamitin da ya binciki faɗaɗar da ake zargin Ibrahim Mustapha Magu na hukumar EFCC da aka sallama, ‘yan ƙasa da sun sa ido su ga irin mataki da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauka, musamman bisa ga la'akari da canjin da kwamitin ya ba da shawara a yi kuma a cire ‘yan sanda daga maganar shugabancin hukumar ta EFCC. Daga yadda haka na tuntuɓi wani mai sharhi kan sha'anin tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa, wato Malam Ibrahim Katsina, domin in ji ko wannan matsayi ko matakin da kwamitin Ayo Salami ya bada zai iya tasiri wurin gyara hukumar ta EFCC. Sai ya ce,
ina ga wannan shawara da Salami ya bada ita ce za ta taimaka hukumar ta samu alƙibla. Tun sai da aka hukumar nan, akwai masana da yawa waɗanda aka ɗauka, wasu ma professor shine da sauran sun samu wannan horo na musamman, da kuma waɗanda suka zo daga sauran ɓangarori na hukumomin tsaro, waɗanda to da ya kamata a ce akwai tsari na wanda za su riƙa samun shugabannin su ta wannan harka.
To amma wannan yana tunan kamar sai a dangana cewa ‘yan sanda ne kawai ke cin hanci da rashawa, shi ya sanya matsalar ta ƙara yin katutu a hukumar EFCC. Anya wannan daidai ne a yi wannan zargin?
A gaskiya aka yi maganar sanda haka ba a yi musu adalci ba. Wato abin da ake nufi ba maganar cin hanci ba ne da ke damun hukumar EFCC, a maganar tsari ne da za ta yi aikin ta yi kyau. To in kuma ana so ta yi kyau, ita dokar da ta tsara ta ce a game kai duk kowace hukuma, NIA, SSS, police da sauran jami'ai su kawo mutu gudun ma'aikatansu. Kuma akwai waɗanda dama ita EFCC tana ɗaukar su fresh graduates a sa su ciki a musu training horo na musamman. To abin da ya kamata a yi ma wannan tsarin kenan, ina ga fahimta ta abin da Jesu Salami ke nufi kenan, a yi gyaran da zai ɗore hukumar ta zama tana da wato yardar da jama'a sun fahimci cewa abin da take yi sun aminta da shi haka ɗin.
Shi ko Malam Nasir Zaharuddin na ɗaya da cikin mambobi da suka kafa hukumar ta EFCC a Najeriya. Ko ya yi mun ƙarin haske dangane da abubuwan da suka faru da ya kai ga aka samu abubuwa na Aisha da ake zargin Ibrahim Mustapha Mago da hukumar ta EFCC a zata tafka dangane da taimakawa cin hanci da rashawa a cikin ayyukan gwamnati da kuma ma'aikatan gwamnati.
Tun farko akan kuskure ne aka fara kawo 'yan sanda ciki, tunda lokacin da muka tsara za a kafa wannan hukuma babu ma maganar 'yan sanda, ko da yake da 'yan sandan muka fara kuma tsarin da muka koyo a Ingila muka koyo shi.
To amma ita EFCC ta Najeriya 'yan sanda sama da 2000 ke ciki, kuma Ayo Salami a binciken da suka da rahoto ya ce a tabbatar da ba a ci gaba da ba 'yan sanda shugabancin hukumar EFCC ba, domin hawa na hudu wanda shine kadai aka yi a hukumar tun da aka kafa ta 'yan sanda ne ke shugabanci. Wannan ana ganin kamar zai kawo wani nakasa gurin gudanar da ayyukan na hukumar EFCC ko?
To ai inda so ake 'yan sanda su wannan aikin ma tun farko da ba a cire su an kafa EFCC daban ba. Isa za ka ga yanzu ayyukan da EFCC suke shine irin ayyukan da 'yan sanda suke yi a ofisoshin 'yan sanda a ko'ina a Najeriya. Saboda haka ga wani daban kwana aka yi, ba a yi wani ci gaba wajen sa su sami wato kwarewa akan wannan aikin na bincike na musamman na irin waɗannan laifuffuka da suka shafi tattalin arziki ba.
Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruku Musa. To kuna sauraron labaran ne akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin Duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Amurkawa ne za su yi tafiye-tafiye a ƙarshen makon nan yayin da ake bikin cika-cikin Thanksgiving da ya faro daga ranar Alhamis. Domin zuwa sada zumunta da ƴan uwa da abokan arziki. Duk da cewa cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta ba da shawarar jama'a su zauna a gida. Yau batun da za mu tattauna a kai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. A dai ranar Alhamis da ta gabata ne aka yi bikin cika-ciki da ake kira Thanksgiving a Turanci. Kuma miliyoyin Amurkawa sun yi tururuwa zuwa filayen tashin jiragen sama da na ƙasa domin zuwa sada zumunta da ƴan uwa da abokan arziki. Duk da cewa likitoci da cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka sun yi gargaɗin a gujewa yin hakan gudun kada a ƙara yaɗa cutar COVID-19. Amma jama'a da dama sun yi biris da wannan kira. Wannan mata mai suna Beka Yenis kenan take cewa shekara 12 kenan ba mu yi bikin cika-ciki ba a matsayin mu na iyali. Kuma lura da cewa kudin tikitin jirgin sama ya sauko. Kuma na riga na taba kamuwa da wannan cuta. Sai kawai nace zan iya yin tafiya ta. To sai dai kwararru ba su bada tabbacin cewa waɗanda suka taba kamuwa da cutar ba za su sake kamuwa da ita ba. Domin kuwa wasu sun harbu da cutar fiye da su daya. Wasu ɗalibai ma sun kama hanyarsu ta komawa gida daga makarantunsu na kwaleji don zuwa wannan hutu. An soke tsarin zuwa ɗaukan karatu gaba da gaba a makarantar Will Mason, hakan yasa ya zama mai dole ya koma gida. Yace ina gabanin da wani zaɓi a nan. To wasu ƙwararrun likitoci irin su Dr. Catherine Lay sun tausaya wa halin da mutane suka shiga a wannan yanayi da ake ciki. Amma duk da haka sun ce zaman gidan shine abu mafi a'ala. Kace na fahimci irin shauƙin da mutane kan shiga a daidai wannan lokaci. Mun maku matuƙa a wannan shekara kuma lokaci ne na zuwa hutu. Muna kuma buƙatar mu ganmu kusa da ƴan uwa da abokan arziki. Amma dai yana da matuƙar muhimmanci mu zauna a gida. To damuwar da likitoci irin su Lay ke nunawa ita ce yadda ake samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar.
In every single day it's a new record that's very discouraging.
Tace a kowace rana sai an samu sabon adadin da ba taba gani ba. Hakan kuma na matukar kashe kwarin gwiwa. To abu ne dai mai kamar wuya jama'a su bi ka'idojin da hukumar ta CDC ta gindaya. Kamar na bada tazarar kafa shida a filayen jirage ko a wajen jiran mota ko a tashin jirgin kasa. Hakan yasa likita ne ta bada shawarar mutane su rika cin abinci a waje idan sun je gidan cin abinci. A gida kuma a rika bude tagogi a kuma rika kaucewa cinkoson jama'a. Kace hanya mafi sauki da muka sani kan yadda cutar ke yaduwa ita ce ta feshin ruwan da ke fitowa daga baki. Dalilin kenan da yasa ake bada shawarar saka takunkumi. Ya kamata kowa ya rika sakawa a kuma rika bada tazara. To wannan labari mara daɗi shine yadda miliyoyin Amurkawa za su yi tafiya a ƙarshen makon nan. Bayan bikin na cika-ciki, lamarin da ka iya sa mutum ya kamu da cutar ko kuma ya yaɗa ta a hanya ko idan mutum ya isa inda zai je. Lura da hakan ne kuma ya sa masana kiwon lafiya suka zafura. Dr. J. Gerald, malami ne a Jami'ar Arizona, ga abin da ya ce a wannan hira da gidan talabijin na ABC ya yi da shi.
We have a terrible 2 to 3 weeks ahead of us.
Ya ce mun tunkari wasu makonni 2 zuwa 3 masu cike da sarkakiya. Idan ba mu sauya tsarin rayuwarmu ba. Cikin mako uku masu zuwa abubuwa za su iya rinshaɗewa. To ƙwararru a fannin lafiya dai na fargabar za a iya samun ƙarar cutar gab da bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Saboda bikin cika-ciki da ake yi a yanzu. Wannan kuma wani abu ne da sauran ƙasashen duniya ya kamata su mai da hankali a kai yayin da aka tunkari waɗannan bukukuwa. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Carol Pearson da Julie Letters Gresham da suka taimaka wajen haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai rayun da ku aiko mana ta hanyar email.
So za mu fara ne da sakon Aminu Adamu Malamadori da Haruna Dankoli Garba Miga a jihar Jigawa waɗanda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika matakin da kotu ta dauka akan sanata Alin Dume ya nuna mu al'ummar yankin Arewa mun zama ƴan bora. Duba da yadda irin wannan matsala ta karɓar beli da ta ritsa da wasu sanatoci a yankin Kudu amma kuma suka ci bilis ba tare da izake su gidan dan kanda ba. Da haka ya kamata ake yi wa al'ummar Arewa adalci tunda su ma ƴan ƙasa ne. Muryar Amurka muna yabo da jinjina ga mai girma gwamna Umar Ganduje na jihar Kano. A bisa namijin kokarin da yi na saka hannu ga dokar bayar ƴaƴan jihar ilimi kyauta tun daga firamare zuwa sakandare. Muna kira ga ragowar gwamnonin ƙasar nan musamman na arewacin Najeriya yankin da ya fi zama kuma baya ta fannin ilimi da su yi koyi da shi wajen bayar ƴaƴan jihohinsu ilimi kyauta ba tare da nuna bambanci ba. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya tsohon majin kungiyar murya talaka ta jihar Kebbi da shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa da kuma sani mai langilange ya wuri. Salamu yau Hausa da fatan kun huta lafiya. Allah ya sa haka amin. A madadin al'ummar jihar mu ta Plateau muke kira ga daukacin shugabannin kungiyar mai ta Allah ta kautar hore rashin karamar hukumar mu ta Barikin Ladi da sa da kansu wuri guda domin samun ci gaban jihar mu ta Plateau. Sako daga Fatima Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau. Na jajantawa al'ummar Nijar saboda rasuwar tsohon shugaban ƙasa Alhaji Tanji Muhammadu. Allah ya sa mutuwa hutuci a gare shi. Kowa ya san Haji ne shine ya tono mai a Nijar, shine ya sulhu da ƴan tawaye, shine ya sasanta tsakanin makiyaya. Sako daga Adi Rafkana Gashuwa.
Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice.
A yau Juma'a jami'an kiwon lafiya ƙasar Australia sun ce cikin kwanakin 28 da suka gabata ba a samu ko mutum ɗaya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria, wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a ƙasar. Jihar har ila yau ba ta da wani mutum da aka san yana ɗauke da cutar tun bayan da aka sallame mara lafiya na ƙarshe a ranar Litinin. Duk da yake Victoria ta cimma wannan matsayin na kwanaki 28 wanda masana kiwon lafiya suka yadda, wanda ke nuna an shawo kan cutar a tsakanin al'umma. Har yanzu ana samun ɓullar cutar a wasu sassan ƙasar. A halin yanzu kuma Birtaniya ta nemi masu kimanta magunguna a ranar Juma'a da tattance allurar rigakafin cutar COVID-19 da Jami'ar Oxford da kamfanin AstraZeneca don a samar da shi na ɗan wani lokaci kafin a fara raba shi baki ɗaya. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya faɗa jiya Alhamis cewa ba zai yarda a yi masa allurar rigakafin cutar ta COVID-19 ba. Wannan shine ikirari na baya-bayan nan da shugaban ƙasar ya yi, wanda ke nuna shakkunsa game da allurar rigakafin. Ina gaya muku ba zan karɓa ba, haƙƙina ne, Bolsonaro ya faɗa a wani jawabi da ya mamaye shafukan sada zumunta. Brazil na da fiye da mutum miliyan 6 masu COVID-19.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyaru wadda take ni gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.